kina aiki a gonar ki, kina da ciki kin yi nauyi sosai, kuma kina tsammanin haihuwa ba da dadewa ba. Har yanzu baki cika kwanakin ba, amma ungwar zuma ta tabbatar da cewa ya kusa. Nan da nan sai wasu mutane dauke da makamai suka mamaye al'ummar ku, suka fara afkawa mazaje, suna yi wa mata fyaɗe. Sai kika ruga don ki boye, ki kare kanki. Yayin da kike guduwa, sai kika fara jin zafi da matsi a cikinki. Sannan ruwanki ya fara zubowa. Kin fara naƙuda a tsakiyar daji. Barka da sauraron sabon shirin da bishin rikici. Shiri ne da ke zuwa a kowane sati a kan labarin waɗanda rikici da tashin hankali ya shafa. Daga nan Human Angle, tare da ni Ruqayyah Sa'id. A yammacin ranar Talata ne a shekarar 2021, Salamatu Buhari ta karamar hukumar Bugaji a yankin Arewa maso yammacin Najeriya ta shirya yin girbi a gonarta. Yayin da take can, sai ƴan ta'adda suka mamaye al'ummarta. Jihar Katsina dai na ɗaya daga cikin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya da ke fuskantar hare-haren ta'addanci daga ƙungiyoyin manoma da makiyaya waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar dubban mutane da muhallinsu. Ko da yake Salamatu ta ji labarin waɗannan hare-haren da kuma yadda yake faruwa galibi a gonaki, amma ta yi fatan za ta gama aikinta ta koma gida lafiya. Sai dai
an aiko wani daga gida ya gaya mini cewa mutanen nan sun zo. Na bar gonata na fara gudu cikin daji.
Ina gudu sai na shiga naƙuda.
Na sami wata inuwar bishiya sai Allah ya taimake ni na fitar da shi waje.
Kwanaki shida Salamatu ta ratsa cikin jeji tana riƙe da jaririnta. Sai dai kawai ta yi wanka idan ƴan unguwa suka taimaka mata.
A tsawon kwanaki 40 na haihuwa, ban zauna a wuri ɗaya ba. Tsawon kwanaki 40 na haihuwa, ban yi sa'ar komawa gida in kula da kaina da jaririna ba. Muna gudu da ƙafa har muka isa nan. Bamu da komai a tare da mu.
Sakamakon rikicin, Katsina ce ta fi kowace yawan ƴan gudun hijira a yankin Arewa maso yamma. Sai dai har yanzu gwamnatin jihar ba ta son yin lissafin waɗannan 'yan gudun hijira, kuma har yanzu babu wani sansani da aka tsara a babban birnin ƙasar wanda ya kasance mafi aminci a yanzu. Haka kuma an samu rashin masu gudanar da ayyukan jin ƙai don tallafawa waɗanda suka tsira. Hakan ya haifar da ƙaruwar matsalar rashin abinci mai gina jiki a cikin yara, yayin da mata ke zama masu rauni ga cin zarafi da kuma yunwa mai tsayi. Ko da yake Salamatu ta kai ga tsira, abubuwa da dama na barazana ga rayuwarta.
Idan muka sami abinci muna ci, idan ba mu samu ba, mu bar komai ga Allah. Wani lokaci mukan yi kwana 2 zuwa 3 ba abinci, sai mun samu shinkafa da wake. Tun bara ba mu yi noma ba, shi ma mijina manomi ne, amma kuma ba zai iya noma ba. Ɗana kuma yana yawan rashin lafiyan ciki, kullum yana zawo, amma ba mu da kuɗin da za mu kai shi asibiti.
Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da kuka sani, kuna da labarin da za ku bada a birbishin rikici, kada ku yi shakka, ku tuntuɓe mu. A kashi na gaba, za mu ji labarin. Wannan shirin Zubaida Baba Ibrahim ce ta rubuta, kuma Ruqayyah Sa'id ce ta fassara. Aliyu Dahiru ne editan shirin, kuma Khadija Gidaɗe ce ta shirya shi. Don samun wasu labarai, sai ku ziyarci www.humanangle.media.com. Daga nan Human Angle, ni ce Ruqayyah Sa'id.